sai ya kira shi, shi wanda ta fada a cikin rabansa, ya canza masa wata, ya canza masa ita da wata, ya dauki Safiya. Sai ya yanta ta, ya mai da ƴancinta ya zamanto sadaki. Kaga ta zamanto ƴake ne, ta zamanto matar gida. Amma ku yanga, idan mutum bai haka ba, to zai iya saduwa da ita ta halatta gare shi, kamar zai sadu da matarsa. Sai dai ba ta da haƙƙin ya kwana tare da ita, ba ta da haƙƙin kwana, ba ta da rabon kwana, in ta raba matarsa kwana ba ta da rabon kwana. Amma zai iya saduwa da ita koyaushe, zai iya tafiya da ita, kuma haƙƙinta wato kamar mace take wajen abin da ya halatta gare ta, ya halatta gare shi a kanta. To, amma idan har ta haihu, to ta fita daga hukuncin ku yanga innu. Amma ba ta zamanto ya ba, ta zamanto kan cewa tana da abinda ake ce mata sha'ibatu kurriya. Akwai ɗan sauran alamun wato, akwai abubuwa, akwai sifofi na ƴanci tare da ita. Domin daga ya mutu, daga shi ubangidan nata ya mutu, shi kenan ta zamanto ƴantarta. Kuma ba zai yi, ba zai tasarrufi a kanta ba kamar yadda yake tasarrufi da sauran kuyangu. Ba zai ba da ita ba, ba zai sayar da ita ba. To wannan Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ya daga cikin at-tabi'in, uban Sa'd ibn Ibrahim ibn Auf. Sa'd ibn Ibrahim yana daga cikin manyan malamai. Shi Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ta tsatsansa aka samu manyan malamai daga cikin jikokin Abdurrahman ibn Auf. To ku yangarta ummu walada, ummu walata, ita ce take wannan tambayar. أنها سألت أم سلمة تتنبي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تنادي تتكلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم سورة كعير الجنة دهك دمت دم ترى النبي صلى الله عليه وسلم كعير الجنة سنة ترى بشيء الجنة دمت دهك سوكر دعائر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا نقصد بأس باس جادي النبي يجي الله يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم كشي ما كنت خذو يجي كشي ما كنت إن كنا سن رأيو الدنيا دا أدر رأيو الدنيا جن دات انت kuma kuna so ku yi wadaƙa a duniya kamar yadda kowa yake wadaƙa kuma kuna so ku yi to ku zo in ji yadda ku daɗi in ba ku duniyar na ba ku kyauta a zo ku kyauta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wanda ba ya ji tsoron talauci in ya tashi zai baka kyauta sai ya maka mamakon kyauta wanda za ta abin nan hankalin da zai faskara yace ku Allah yace ka ce musu su zo ka ba su ka jiyar da su daɗi kai musu kyautar daga duniya wa usarrihkunna sarahan jamila sannan in sake ku saki kyakkyawa ba rarauka ba zagi ba zagi ba duka ba zagi in sake ku abinda kuke so kenan to gashi nan da duniyan nan ku kama gabanku idan ba kuna san Allah da ranar lahira to Allah ya tanadar ma duk waɗanda suka yi kyakkyawan aiki daga cikinku ladan girma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ma samun Aisha radiyallahu anha saboda ita ya fito yace Allah ya umarce ni da in baki zabi amma kada ki gaggawar bani jawabi har sai kin je kin yi shawara da iyayen ki saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayen ta ba za su umarce da shirbi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ku duba ku gani ya Aisha radiyallahu anha yarinya ce a lokacin da ba ta fi shekara 10 ko 15 ba tunda a lokacin saukar abin nan a suratul ahzab ta sauka bayan ghazwatul ahzab ne wanda aka yi a shekara ta hudu bayan hijira saboda haka Aisha radiyallahu anha a lokacin nan ba ta fi abin nan 'yan shekara 13 ba sai ta ce ya rasulullah akan wannan ne zan je ne shawara da iyayena na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga duk wajen sauran matayen duk ya gaya musu cewa ga zaɓin da Allah ya muku amma ga abin da Aisha take duk sai suka ce mu ma kamar inda Aisha take mu ma haka muke shine matsayin mu da suka yi haka da suka zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karrama su ya sanya su zamanto matansa a cikin aljanna yake la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala anta badala bihinna min azwaj wata mace kuma bata halarta mata bata halarta da rika bayan waɗannan sai aka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam da aure saboda su dan a karrama su daga abinda Allah madaukake saboda zabin Allah da suka yi da zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da su zaman to matan sa a cikin aljanna shi yasa nace mata yar aljanna saboda matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin aljanna sunanta Hindu bint Abi Umayya al-Makhzumiyya ta fito daga cikin manyan gidajen Makka babanta an kasance ana kiransa Abu Umayya ya shahara an kasance ana ce masa Zadul Musafir wato abin nan guzurin matafi saboda in dai matafiya ya hadu da shi to guzurinsa baya yankewa karimi ne amma ba musulmi bane babanta tana daga cikin musulmi na farko ta auri Abu Salama ibn Abdul Asad Abu Salama ibn Abdul Asad wanda shine mijinta shi kuma Abu Salama tare suka sha nono da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su biyu Halimatu Sa'diyya ta shayar da su ya kasance tare suka hijira da Ummu Salama zuwa Habasha hijiran nan har sau biyu sannan suka dawo suka hijira zuwa Madina da ta je Madina sai ake cewa ai wannan yar Zadul Musafir ce sai mutane suke ta mamaki har suke ganin kamar dai ƙarya ake yi ba haka bane sai wata ran da aka samu waɗansu mutane za su je maka sai ta rubuta wasiƙa ta ba su wanda ya nuna cewa tana rubutu ta ba su idan sun je su kai wasiƙar gidansu sai aka ga kan cewa haƙiƙa ashe yar wannan gidan ce to wannan sai ta ƙara ɗaukakar ta a Madina aka rinka ganin kan cewa ashe fa ba ƙaramar mace ba ce da uban Abu Jahal wa da kanini haka zalika da ubanta da uban Khalid bin al-Walid wa da kanini saboda ka ƴaƴan anni suke da ita da Khalid bin al-Walid da kuma Abu Jahal idan Abu Jahal bakin Allah ne Khalid bin al-Walid kuwa takobin Allah ne mijinta Abu Salama ya je yakin Uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji masa ciwo a yakin Uhud amma bai mutu ba sai dai yayi wata tafiya a shekara ta kafin ayyakin Ahzab a shekara ta hudu bayan hijira yayi tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani aiki a wajen dawowa sai ciwon nasa ya tashi jini ya rinka zuba har ya zama shine ajalin sa lokacin da ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rufe idansa sannan yayi masa addu'a yace Allahumma ighfir li abi salama وارفع درجته في المهديين واحلبه في أقبه في الغادرين اللهم نوّر له في قبره وافسع له فيه يما سوانا كاوى والعدوى يتشي الله كقافر تام أبو سلمة كتوك كدرجتا أتكين شريا ينباين الله كما كزمن تو وكيل انت أتكين ذرية باين متوسا وتفكلة باين سا kuma Allah ka buɗa ka yalwata kabarinsa ka haskaka masa kabarinsa saboda yana daga cikin muhajirun na farko shi Abu Salama kafin ya rasu yana cewa Ummu Salama cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya mutu idan mutum ya mutu ya bar matarsa to idan bata sake aure ba za ta zama to matar yana ce mata mace za ta kasance in yar aljanna ce to za ta kasance tare da mijinta na ƙarshe in shi ma ɗan aljanna ne saboda haka sai ta ce mata ina fata bayan mutuwata Allah ya baki wani in na riga ki mutuwa Allah ya baki wani mutum da ya fi ni matsayi ya fi ni alkhairi don ki kasance tare da shi dubin da suke duk soyayyarsa shi ne fa mijinta na farko san irin auren saurayi da bujurwa ɗin nan haka suka yi amma jibi saboda so irin na alƙir so irin na saboda Allah ba so na sha'awa ba ba so na dabbanci ba ba so irin na fitin India ba sai yace mata ina so bayan na mutu ki auri wanda ya dini dan ki zamanto daraja ki a cikin aljanna ta fi daraja ta idan zaka kasance tare da wanda ya dini saboda in zaka kasance tare da wanda ya dini kaga darajar ta za ta fita ki kenan a cikin aljanna ki dace a ni ban saki aure ba ina zan samu wanda ya fita ina zan samu wanda ya fita kuma har wa yau wata ran ta ji an ta taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum musiba ta zo masa sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khayran minha yace ya karanta wannan ayar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma Allah ka bani lada a cikin wannan musibar tawa kuma ka wato rufa ka musanya mu ita da wanda ta fita abinda na rasa to ka mayar min da wani wanda ya fi abinda na rasa shine wanda za ka ga mutum wani abu ya same shi na musiba za ka ga muna maka addu'a cewa Allah ya mayar da kai ne sai daga wannan ne wannan al'ada ta zama to a harshen malam Bahaushe saboda tarihin addinin musulunci da rayuwar malam Bahaushe daga wannan hadisin ne Allah ya mayar da abinda ya fi alkhairi to sai ta lokacin da Abu Salama ya rasu sai ta tuna sai ta ce amma ina ni ina samun wanda ya fi Abu Salama amma dai na faɗa sai ta faɗa tabbata wannan addu'a saboda imani da annabi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma dai a zuciyarta tana jin ba za ta samu kamar Abu Salama tana nan bayan ta gama iddarta bayan ta gama takaba tana da ƴaƴa huɗu duk daga Abu Salama maza biyu mata biyu duka Umar shine babba sannan akwai kuma Salama din wanda ake mata alkunya da shi sannan akwai Zainab sannan akwai Barrat to shi lokacin bayan ta gama takaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo yace yana neman ta da aure yazo ya sallama aka ce aka mata izini sai ya ce yana neman ta da aure ya tambayi ɗanta cewa yana neman uwarsa da aure ta zai zama to wali kuma sai ta ce ina ni ina auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ni ya ce ai saboda dalilai guda uku sai na farko dai girma ya zo mu na kwan biyu sannan na biyu kuma ga ni uwar yara na uku ga ni da zafin kishi kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata to a girman shekaru da kike faɗa ai na girman shekaru ya zo ni ba yaro ba ni ma girman shekaru ni ma shekarun sun zo amma abin da kike ce kuma dangane da yara ƴaƴanki ai ƴaƴana ne ƴaƴanki ƴaƴana ne ba irin ba kuma tun da auren akwai agora yace to kije ki bar abin nan a kasance zai kai shi wajen kakanni yace ƴaƴanki ƴaƴana ne sannan na uku ya ce dangane da kishinki kuwa zan miki addu'a Allah ya raba ki da shi kishi kaga wato aibi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai addu'a zafin kishi aibi ne amma duk da yake shari'a ba ta kama mace dan ta yi zafin kishi har sai in ta ke da haddin Allah ko ta shiga cikin haƙƙin wani ko haƙƙin mijin ko haƙƙin matar sannan shari'a za ta kama mace amma dan ta yi zafin kishi wannan babu laifi ɗabi'ar ta ne amma duk da haka aibi ne shi yasa yayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan yi miki addu'a Allah ya tafi da shi Allahu a'lam ina ganin wannan daga cikin addu'ar shine akwai ta addu'a da na taba gani a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ummu salama la'alla yake take fassara wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta rinka cewa a cikin addu'arta Allahumma ighfir li dhanbi wa adhib ghaiba qalbi اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي اقي اظن اكو وندي كيا كنتا واجر نايوا واجرني من الشيطان واجرني من الشيطان اللهم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من الشيطان الرجيم ان لي شك بهاي زمان نور عندك ومن حد به وجهه على من لم يحفظ لي لنا شك اما دي وتكله شيء اما دي وين غدا بيو تبس بانا كو شكر kace Allah ka gafarta ya koya maka cewa kace Allah ka gafarta min zunubina ka kuma tafida zafin ran zuciyata to ga gani kishi daga zafin ran yake na zuciya to shine annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya koya maka tarin wannan addu'a shikenan aka samu maganin wannan kace matanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata wannan sai kace matanta ya tashi ya daura mata aure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka daura musu aure tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dirhami guda 500 wanda yake dama abin bisa al'adarsa shine sadakin da yake ba matansa dirhami 500 ko yaushe muka ga wanda so ku nika kamar ta muku da misalin zakka misalin zakka a dauke shi a 150 ko shine dirhami 200 dirhami 500 sai zaman to 300 75 kenan na naira to kun ji masu zuwa su ba da sadaki 10,000 kun ji da sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam 375 kuma sadakin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sama da ɗaya daga cikin matan yawanci dukkan matan su abin da ya ba su ne dirhami 100 misali 2.5 na sadaka na zakka shi idan muka dauke shi akan cewa misalin zakka 150 ne kaga haka din tashi kenan sannan kuma duk da haka saboda karanci na annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata kyauta namanta abin da cikin tarjuma ta namanta yadda aka sifanta kyautar waɗansu kayayyaki ne ne ya aiki yace na aika ma Najashi yake cewa amma ina ganin kyautar nan kafin ta je wajen Najashi za a je a samu ya wani daga cikin abin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ilimin gaib yace idan aka dawo da ita na baki wannan kyautar ile ku haka aka yi aka je da aka samu Najashi ya rasu aka dawo da kyautar Ummu Salama ta karba to bayan an daura aure kullum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gidanta domin daga baya ne aka sai da aka dan samu karin yalwa sannan aka gina mamakin annabi sallallahu alaihi wasallam dakuna a wajen gidanka amma da ai haji suke a wurin sura ne kamar Safiya bintu Quyay a shekara ta 7 aka aure ta bayan yakin Khaibar amma a gidan Usama bin Zaid ya so mu ajiye ta kafin daga baya aka zo ake mata gida dakin shi ne na ƙuriya shi ne na ƙuriya karshe a daura da Allah ce ita ma Ummu Salama da aka yi auren ba ta da daki annabi sallallahu alaihi wasallam ba gida zai ga ba dan kuna gare shi ba burjik kan cewa ko yaushe akwai inda za a aje mata a in bukatar ta taso sai a ita ne saboda su saboda yanda ya kasance da alakar sa da duniya to kullun sai ya zo gidanta kullun in ya zo sai ya ga Zainab datta tana tare da ita sai ya gaishe su ya gaishe su gaita sai ya koma to sai wata ran Ammar ibn Yasir tare suka sha nono da Ummu Salama sai ya fuskanci abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam a baya zuwa a hayan bi tare da matarsa ba sai ya zo ya ce ba ni wannan mummunan yarinyar ta hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da matarsa ya dauke ta ya tafi da shi ya tafi da ita gidansa to ranan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da ya zo sai ya ce aina zunnab yana mata tarhib irin sunan wasa din nan Zainab sunan da amma sai rike ce mata zunnab wannan ya dai daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi da yara dan ya dada kara so wato ya sanya iyayensu hankalinsu ya kwanta tare da shi tunda kowane uba ko uwa idan ya ga ka nuna matansa soyayya to shi ma hankalinsa zai kwanta tare da ka sai yake sai ce mata aina zunnab sai aka ce ai Ammar ibn Yasir ya dauke ta tana wajen sa sai ce to gobe zan shi kenan kashe gari sai ya zo ya tare da matarsa da ya kwana ya tare ya kwana uku a wajen ta sai ya ce mata in kin so yake ta kina da matsayi babba a wajen mijinki wato ba na gaji da zama da ke bane in kina so in cika miki kwana 7 amma in na cika miki kwana 7 to sauran ɗan uwanki mata kishoyin ki kuma suna kowace ta nemata kwana 7 ba amma in kwana 3 ne to shikenan wannan shine haƙƙi sai kawai a ci gaba da raba kwana da sauran sauran sai ba ta bari ba wai udai amma sai da mata wannan muqaddimar ya mata wannan shimfidar sallallahu alaihi wasallam saboda karamcin ran annabi sallallahu alaihi wasallam kar ta ji a cikin zuciyarta kamar a daga tarewa har ya gaji da ni kwana uku kawai har ya gaji da ni in kace wannan sai wannan shifidar din ya kwantar da hankalin ka wani hakika kamata mutum ya kasance wato mutum ya rinka kula da afifa kamar yadda zaka kula da hankali da abu wanda yake na hankali ka rinka kula da abu wanda yake na afifa wato na abinda yake taba zuciya yake sosa zuciya duk abin da kan zai sosa zuciyar mutum to kai abinda yake bi maganin wannan to sannan daga baya ta dawo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin matan da ake magana akan kinsu suna tana da kyau shi yasa da aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Aisha da Hafsa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tura wata kuyanga ki je ki dubo mana yaya take suka je suka ji ta ganta ta ruta ba su labari ai kaza ai ku haka take yanda ake ba haka take to sai da tukuna ta zo suka ganta in musalla sai Hafsa take cewa ai ni yanda ma ake cewa haka take din giban ga haka take Allah ya ba ta yawan gashi kamar yadda ta faɗa a cikin hadisin da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce da nake tunke gashin kaina saboda yawan gashin kanta kuma tana daga abin nan tana da yawan ibada da yawan soyayya ga jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe Husayn ibn Abi Talib aka kashe shi a Karbala da aka gaya masa labarin kisan da aka yi masa fitar tuma saboda tashin hankali fitar tuma to yake duk wayannan ne za a ce wai sahabbai ba sa san ahlul bayt wai za a ce sahabbai ba sa san ahlul bayt in ji waɗansu makarkata ce mata kawai aka yi an kashe Husayn hayya abin nan har an kashe Husayn su mata tana su ma ba ta kashe ba wannan shine dalilin ajalinta in bayan mutuwar Husayn da ɗan kwanaki kaɗan ita ma ta rasu ta tasirantu da jin labarin kisan Husayn haka sahabban duk wanda ya zo yake ce muku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaba da ahlul bait ko ba ta san su to abin nan me ake ce maku ka'u turuq kan fashi ne fashin imani yana nema ya muku fashin imanin ku ne dan ya raba ku da addinin sa da addinin da ya bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabban sa akai sannan hanyar ake fitowa sai a ce muku ashe ma sahabban nan haka suke kaji wai har suna ce mu har sai su ce sayyidina Umar ya daki Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciki da kafarta yadda ke ta da kafa a ciki har sai bari dalilin abin nan har ya sa ta bari wanda wannan da fakin cikin abinda sayyidina Umar ya mata na hana ta gado da abinda sayyidina Umar ya mata na dukanta da yayi shine dalilin ajalin ta kaji mutanen da suke titita dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu dangin sayyidina Umar idan ya tashi rabo Abdullahi ibn Umar dan sa ne shi ma dan muhajir ne kamar yanda ya kamata ya ba mu Hassan haka Hassan da Husayn ƴaƴan sayyidina Ali ne ƴaƴan muhajir ne saboda haka wajen rabo duk dai za a ba su bal Abdullahi ibn Umar ma ya riga su tunda ya girme su ya riga su shiga musulunci kamata ya kaddamar da shi wajen rabo amma in ya tashi ba su rabo sai ya ba mu Hassan da Husayn rabo da yafi na ɗansa Abdullahi ibn Umar har wata Abdullahi ibn Umar kita ya za ka rinka fifita su a kaina shi dani da su duk ƴaƴan muhajirun ne saboda haka bisa ka'idar da aka bi ni ma haka ni ma rabona da nasu ɗaya kamata ya zama yace ubansu ya fi soyuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ubanka yace su kuma sun fi soyuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kai kaji mutanen da suke wannan akan abin san ransu tunda kowane mutum ba wanda yake so ba wanda kowa yana so a ce abinda ba wanda yake so a ce yau ga wani ya fi shi kida idan dan kai amma wai ka yadda a ce yau ga wani ya fi ka ko da wanka ne kuwa haka so a ce ya fi ka amma an aka ce abin da kanka a ce ya fi ka to na ai dama na san cewa zai gaje ni sai ka fi daɗi to amma ka gani da wannan soyayya ta ɗabi'a jibi yanda sayyidina Umar ya kasance to sannan waye a zo wato duk irin wannan labaruka ne na tsarerake domin a raba mutane da addini domin idan aka soki sahabbai kamar yadda Imam Malik yace sai a raba wato waɗanda suka kawo mana alqur'ani da sunna kaga an ce kenan ba su da aminci ba su da adalci dan haka duk hadisan da suka ruwaito ba za mu karɓe su ba ba za mu yarda da su ba alqur'ani ma da suka kawo ba za mu yarda da shi ba kuma sai ilan abin da suka faɗa kenan masu cewa suna son sahab masu cewa suna son ahlul bait haka suka ce qur'ani nan da muke karantawa ba shine qur'anin da aka saukar ba sahabbai sun cancanta shi hadisan nan da muke faɗa ba ke da su ba sai da bukhari ba sai da muslim ba wallan tana abu dawud da sauransu to ka duba ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya ta ga Husayn da tada an kashe shi wannan ya zama to shine sanadiyar ajalin da ta rasu a shekara 62 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan doguwar tarjumar ta ummu salama sai hakuri sai mu koma ga hadisin da aka tambaye ta tace inni imra'atun utilu dhayli tace ni mace ce da nake tsawaita jelar a rigata ko jelar mayafi na geza irin gezar mayafi dinnan ina tsawaita shi wa amshi fil makan al qadir kuma ina ta kuma wannan yi tafiya a waje wanda yake mai dauka qalat ummu salama sai ummu salama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace yutahhiruhu ma ba'dahu wajen da zai zo bayan wajen wannan na kazan bayan wajen kazantar zai tsarkake abinda wajen kazantar ya shafa wato wannan da kun ga wannan mace ce ku yanga ta zo tana tambayar ilimi kuma hatta kai a matsayin ilimi in za a ga mata hukunci a bayyana mata dalilin hukunci wanda ya nuna abinda magabata suke akai na kula da harkar ilimi bazan su da matan su bayi da yaya kowa ba bashi a baya ba kaga wannan baiwa ce ku yanga ce din ta zaman to ummu walad amma ta san cewa matsala irin tata wanda ta shafi mata ba lalle mijinta tunda mijinta shi ma malami ne ba lalle ya sani ba sai ta dangana ilimin da wanda yake shine mafi sani ga matsala ita ce ummu salama wanda yake kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mace za ta fi sanin hukuncin da ya da wato ya jibinci mata wanda ya nuna cewa kenan ana yin tahaffusi a cikin ilimi wanda ake kira specialization ana yi akwai malami da zaka ga kan cewa arabiya ya sani amma da zaka zo ka tambaye shi fatawa ba zai iya gaya maka ba ko wanda yake hadisi ya sani amma bai san usulul fiqh ba ko ya sani dan sanin sa dan kadan ne wani kuma qira'a ya sani ilimin qira'a da tajwid amma da zaka zo wajen hadisai bai san su ba in ya tashi kawo maka hadisi sai hado maka da ingantacce da ba ingantaccen ba zai ya tattaro ya kawo maka saboda ba fagen sa bane saboda haka kowane matsala ka dangana ta ga wanda yake ahalin ta ne to kaga shi ki dangana wannan matsalar ga ummu salama saboda ita ahali ce a wajen wannan matsalar ta san hukunci da yake banci mata sai ta kyale mijinta ta tambayi ummu salama tace ni mace ce da gezar wato tifata ta kasa take da tsawo wannan bisa al'adar matan hijaz a wannan zamani mata matan larabawa ba su kasance suna sanya huffi ba huffi maza ne suke sa shi takalmi sau ciki mata ba sa sa shi fada suke sawa shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha kan mas'alal kuffain sai ta ce ma wanda ya tambayi ka je ka tambayi Ali ibn Abi Talib shine yake tafiyar yake duk yake tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke yi kuma yana zaune tare da shi ma hatta a zaman gida saboda haka shi zai san wannan hukuncin ni ko ban sani ba tunda mata ba sa huffi to kuma gashi saman kafar mata al'aura ne kafar mace al'aura ne saboda ka ta yaya mata suke rufe kafar su yadda yake ba za ta zaran ka bayyana ba in suna tafiya ta hanyar tsawaita tufafin su shi yasa yayin da ummu salama wata ran ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyayla allah baya kallon wanda ya ja tufarsa saboda girman kai wato ya saki abin nan a sharar ya zama to ne sharar titi da wandansa abin nan nan tazarci ake cewa ko mu a zamanin musabilanci ake cewa a da yanzu ko tazarci ake da wato ka sa riga ne tsawon wanda ina karin ta kyara har ta wuce kafar sawu eh to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah baya kallon wanda yake haka sai ummu salama take ya rasulullah kaifa yaf'al an-nisa bi murutihin yaya mata za su yi da bayakunsu sai tace yurhin sai yace mata sai yace yurhina shibra su sanya su kara kawon sa da wato taki guda shine daga wannan babban dan yatsan zuwa binsa abin zuwa binsa haka taki guda sai tace idan yankashifu aqdamuhun in suka yi haka kafa su aje karin da fitowa in suna tafiya sai yace yurhina dira'an la yazidna alayhi su kara tsawon dira'in daya kar su kara sama da haka saboda a lokacin da mata ta kusa dan haka a yanzu idan mace ta sanya safa ballan tana kuma ta sanya takalmi a sai lalle tufarta ta ja kasa ba za ta bar tufarta ya zama tana daidai idan sawu fatar kafarta ba ta fito ba in ta lullube da safa tare da takalmi amma a zamanin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba al'adar su bane a wannan lokaci mace ta sanya kufi kifaci ta maza sai su sai zamanto suna rufe suna yin wata suna rufe al'aurar ta su ta hanyar ta tsawaita kifarsu to idan suka haka kuwa to shine take ta ita ga mushkilar ta takan yi tafiya ta hanya wadda take abin nan ka zanta a wajen sai take mata jawabi da hujja sai ta faɗa mata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yutahhiruhu ma ba'dahu wato wajen da yake mai tsarki kyakkyawa idan ya taba idan ya zo ya goge wancan wajen wanda yake na dauda to wannan zai tsarkake shi tsarkakewa ne a gare shi to wannan sai ya nuna mana cewa kenan mace in tana tafiya abinda take gudun cewa wata kila ta bi ta waje wanda yake mai najasa wannan ba zai cuce ta ba an yi sauki a gare ta ba za ka ce idan ta zo masallaci sai ta zo ta dauko kasan bayakun nata ko kasan zanin nata ko kasan taguwar nata ta wawwanke shi ba sai dai idan ta ga najasa amma in ba ta ga najasa ba domin wannan ana magana ne akan idan ba ta ga najasa ba kamar yanda alqadi abul walid al-baji ya fassara hadisi domin an yi waɗansu suna cewar Imam Malik abinda aka riwaya ta saba daga wajensa wata riwayar yace idan waje ne wanda yake kasashe ba sanyi ba waje wanda yake busashe saboda haka koda kwatani ne amma wanda yake ya riga ya bushe kamar irin yadda za ka ga an buɗe kwata ɗin nan a gefen kwatanin gashi nan kana gani ka san ruwan kwatani ne amma ya bushe to idan mace ta zo ta bi ta kan wannan busasshen babu komai wannan ba zai cuce ta ba saboda daga baya za ta samu waje wanda yake kyakkyawa ya zamanto ya tsarkake shine Ibn Abdul Barr yace qala Malik ma'anahu fil qashab al yabis ba shi misalin wannan daga an duba littafi qala Malik ma'anahu fil qashab al yabis wal qadar al jaf alladhi la yata'allaqu minhu bi thawb shay yana nufin wato waje wanda yake sandararre ke kasashe busashe da kuma wato dauda wanda da kuma wuri wanda yake mai dauda amma wanda yake ya kekashe wanda babu abinda zai kamfare da jikin tufar fa in kana hakaza kana ma ba'dahu min almawadi' at-tahir fa tahira tatheeran lit-tawb to in haka yake wajen da yake mai tsarki kyakkyawa sai tsarkake tufa to wanda ya nuna cewa kenan haka din ba amma wannan malaman sai suka fassara cewa wannan ba wai na tsarkake ne jinta bane idan kaga ainihin najasa a wajen ba wai dan ka bi wani waje na kasa kuma shikenan najasa ta tsarkaka ba wannan ba haka yake nidi ba rukhsa ne akai kai idan mace tana tafiya hanya akwai yiwuwar ya zamanto kan cewar tufar nata tufar tata ta bi ta kan najasa to wannan ba zai cuce ta akan komai ba saboda za ta ci gaba da tafiya in ta zo ta samu wuri wanda yake mai tsarki ya yi maganin wannan najasar da ta gani amma idan ta ga najasa kamar alal misali tana cikin tafiya ta ga wani mutum ya tsuguna ya yi bawali ta ci gaba da tafiya kifar ta tabbata kan wannan bawali kasan ta taɓa najasa to nan ba za ta yi tsahiruhu ma ba da su ba sai ta wanke na jasa amma wannan hukuncin kar in ba ta gani ba ne kamar yadda al-qadi abul walid al-baqi ya bayani akan haka kuma wannan shine kaulin jumhurin malamai akwai wanda akwai hadisi akwai wanda akwai akwai malamai da suke cewa an yi rufa yana tsarkakewa wanda yake shine abin nan shine mazhabar imam abu hanifa ko ruwa ne ya wato duk abin da zai kawo da najasar yanzu alal misali mace ta zo ta fita kan najasa a tufarta kafin ta isa masallaci sai ya zamanto cewa ta bi ƙasa ta kan ƙasa har ta kankare ainihin najasar ba a gani to a wajen imam abu hanifa ko ba ruwa ba ne ya wato kawo da najasa wannan najasar ta kawo kuma yana aiki yana kafa hujja da zahirin wannan hadisi da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ƙasan da takalminsa to ya duba ƙasan takalmin idan akwai idan babu najasa ya shiga da takalminsa cikin masallacin in babu dauda ya shiga da takalminsa cikin masallacin in kuma akwai dauda ya kankare shi da ƙasa sannan ya shiga cikin masallacin wannan fa kar mutane su dauka cewa to ai to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunna ne a shiga masallaci da takalmi saboda haka ka zo cikin masallaci ka shigo cikin masallaci mai kafe da takalminka wannan idan kai haka ka saba wata sunna kuma daukan sunna guda ɗaya a gina a kafa addini da ita sai an tara dukkan dalilai idan kai haka ka saba wata sunna domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ta tsarkake masallatai in ko ka zo da ka shiga cikin masallaci da takalminka za ka bata masallaci za ka kawo dauda cikin masallaci su ma can a da saboda masallacin rairayi ne sai za su ci shiga da takalma rairayi ne masallacin rairayi ba zai ɓata masallacin rairayi ba zai kawo dauɗa ba don mutum ya shiga cikin masallaci da takalminsa kamar cikin haraban nan idan ka shigo cikin haraba da takalmi sai a ce ba ka yi abin nan ka keta hurumcin masallaci ba keta hurumcin masallaci ba saboda ba za a kawo dauɗa a ciki ba idan ma ka cire takalminka tun daga kofar masallaci to nan ne za a ce ka yi bid'a sai a ce ka yi bid'a don ka zo kana riyawa cewa sai ka cire takalmi za ka girmama masallaci ai ba da cire takalmi ba ne ake girmama masallaci girmama masallaci daban da girmama sarauta lokacin da ake abin nan a da ne a da idan mutum ya zo tun daga abin nan a tsamiyar barde a nan kofar kudu tun daga nan mutum zai cire takalmi in zai wuce ta gaban fada saboda girmama fada to wannan girmama wata al'ada ce ba ta da alaka da addini idan mutum ya ce zai ma masallaci haka ya yi bid'a domin da girmamawa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su cire takalminsu in za su shiga masallaci su cire takalminsu amma ba su cire ba illar kawai da yasa bai kamata ba bai halatta ba mutum ya shigo cikin masallaci kamar wannan da takalmi saboda in ya haka zai ɓaci masallaci zai kawo dauda a cikin masallaci kawo dauda kuma cikin masallaci haramu ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tsarkake Allah ya yi umarni da a tsarkake masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi umarni da a tsarkake masallaci fi buyutin adina Allahu an turfa daga cikin ɗaukaka masallaci shine a tsarkake su a to jama'a da nake wannan hadisin zahirin sa zai zamanto kamar hujja ne ga Imam Abu Hanifa amma Imam Malik saboda ya ga saboda dalilai da suka nuna cewar in aka samu najasa sai ruwa ne yake kauda ita dan shine Allah ya shifanta shi da wannan sifar in tahur wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama dan haka yake dan abin da yake kauda najasa sai ruwa amma dan kamar ƙasa dan ta kawar da najasa najasar ainin hukuncin ta yana nan har sai an samu ruwa an wanke haka sai aka fassara wannan hadisin da kan cewa tafiyar mace ne a waje wanda yake ba tana ganin najasa kuru-kuru ba amma tana ganin najasa kuru-kuru ta san cewar sifarta ta taɓa najasar to a nan wajen sai ta wanke wannan yana daga cikin sauƙi kenan da aka yi na'am
وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقل استمرارا وهو في المسجد فلا يتصرف ولا يتوضأ حتى يصلي قال يحيى وقتل مالك عن رجل طلب طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتغضبر من ذلك وليغفر
نعم إمام مالك يروي يتي ياغا ربيعة بن أبي ابن عبد الرحمن ما لم سكينا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وانت من كرن تفسر سا من كرن تترجمة شيني ونن وانت وبنت يزو يغنش أجلنك يتكيدي كي أجلنا أي بأجلنك بني يتكيدي كي كيدي كيدي بأجلنك با ميكا وقا وانا جدن جدن مني sai daga baya ya gane kan cewa ɗansa ne aka ce masa ai ɗansa ne sanda ya bar ma matar dukiya ajiya ya je tambaye ta ina kuɗi ta ce ka je masallaci za ka ga wani yana zaune ana ta ɗaukar ilimi a wajensa in ka dawo zan yi maka bayani ta je masallaci ta ga Rabi'a an kewaye shi ana ta tambaya yana ta bayani ilimi sannan sai ya dawo ta ce ai ga abin da na gani to ai wannan yaron ɗanka ne kuma kuɗin da ka bari shi ne amfani da shi dan na biya abin nan dan na kula da shi har ya samu wannan ilimi ya samu wannan matsayi to sai hankalin sa ya kwanta ya san cewa kudin sa yayi albarka Rabi'a bin Abi Abdurrahman kenan malamin malamai yace Imam Malik yace ya ganshi ya tsali su mirara yana yin magos idan sai magos ko wanda yake zaka ji ka kai amai ba abinci bai taso kai gyatsa wanda yake abinci bai taso gyatsa wanda aka fitar da da iska kawai ita magas ce amma ita wannan wanda yake za ta fito da wari da kuma da wadan gurgurdin abinci wanda idan mutum ya koshi zai gyatsa da har abinci zai fito cikin bakin shi ake ce makalas bambancin sa da amai shine kan cewa amai abincin ya riga ya jirkita amma qalas abincin bai riga ya jirkita ba yace Imam Malik yace na ganshi yana yin magas sau da yawa وهو في المسجد ناتج كم مسلاتي فلا ينصرف لا يبتدج كم مسلاتي ولا يتوضع توضيع ولا حتى يصلي عليه صلى سو راكي كنن كاجا كتر جاتا كودا بنتي أبدا تارد إنت لا يكري على ولا يا جبات من جند إمام مالي يكي توا ولا حدث إلا فيما خرج من قبل أو جبر باب ولا أبدا كري على ولا في أبدا كتا مطبنا حكم توجن جوني abin da yake kare alwala kenan amma abin da zai fita ta wani ta wani wajen ko ta hanci ko ta baki wannan baya kare alwala a wajen Imam Malik kuma haka nan ma a wajen kusan duk wannan ijma'i ne kan cewar babu alwala akan wanda yayi magos in abinci ya jiga Allah Yahya ibn Yahya al-Laythi yace wa su'ila Malik an rajulin qalasa ta'aman hal alayhi wudu an tabbai Imam Malik kan mutumin da yayi gyatsar abinci zai shin zai sake alwala fa qala laysa alayhi wudu babu alwala akansa ma'ana alwala ta bata kare ba wal yatamaddad min zalik amma ya kuskura bakin sa saboda wannan saboda kare je ya shiga cikin sallah tare da sauran gurgudin abinci wal yaghsil fahu ya wanke bakin sa illa ba wai dan alwala ta kare ba shi ma kuma wannan kuskuran baki din mustahabbi ne ba bisa wajibi bane zai yi kuma haka ne saboda illar kai ya zamanto yana cin yana sallah yana cin abu yana hadiye wani abu din dan mutun yana sallah yana cin wani abu sallar ta kaci domin inna fitrati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutun mutun ya shiga sallah sallar kawai zai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah kuna masu nutsuwa a cikin ibada wanda yake sallah yana cin abinci baya kunuta a cikin sallah bai kunuti ba bai yi nutsuwa a cikin sallah ba to wannan shine hukuncin wanda yayi qalqalat haka dalika majina idan zata taso kaki wanda yake shi ma idan ya taso duk babu alwala akan sa sai dai abinda yayi mukarantar wannan qala ya hasu ila malikin tilqai wudu na tabbata na istiblalin sa karkashin babin wala yajibu wato alwala bata wajaba bi ma'ana wato abinda ya zamanto kan cewa an yi sauki wajen tsarkake shi nan zamu dauki ma'anar alwala da ma'ana am ba wai kawai ma'anar alwala ta izalatul hadath ba hatta izalatul khabath ma zai shiga ciki bi ma'ana wato wannan najasa ce wanda yake ba sharadinta kan cewa sai an kauda ita ba wato ihtimalin najasa ba sharadi bane kan cewa sai an kauda ita in aka samu wato wato tsammanin samun najasa musamman ga mace wanda yake aka wajabta mata kan cewa sai ta rinka wanke tufarta kullun idan ta in ta jata a kasa zai zama to akwai tsanani a gare ta an yi tahdifi an yi sauki gare ta an yi rukhsa a ba shi da alaka da nawaqidul wudu
wa haddathani an mali an nafi' an abdullah bin umar hadda qabla li sa'id bin zaid wa hamalahu thumma dakhala al masjid fa salla wa lam yatawadda
a to ina jin akwai a cikin nuska akwai hadisin da babu أقولكم من على مالك بس إلى مالك هل في القي وضوء؟ يوا كوجن ترتيبي. على وانا شيني مكان إنسا. هذا شيء نصهر ابن عبد البر وانا شيني مكان إنسا. وما هكذا يك. وهاي ده قصي. شيء نصهر باجي ما هكذا كذا جبايزو. ذا مذو مكان كشته جباي. بروم كرنا توانا أثر إن عبد الله ابن عمر. إمام مالك يرويته ده نافع ده عبد الله ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد. شو يا shafa ma bawar dan Sa'id ibn Zaid turare al-Hanuf shine turare wanda ake kwakwaba shi a kwakwaba shi ya zaman to yanda za a iya wato ba nau'i ne na turare guda daya ba za a har haka shi nau'i daban-daban abuwa kwaba shi sannan a sanya ma mamaci a wuraren da yake sujada da su a goshin sa da tafin hannunsa da gwiwarsa da gefen yayin kafarsa sannan a shafa a cikin littafin to wannan wannan zai buƙaci kan cewar mutum ya taba cikin mamu ya taba cikin gawa ko ba haka ba tunda in yazo zai sanya wannan turaren zai shafa gawa to ibnu umar yayi magawar wani ta daga cikin ƴaƴan sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail dan ammin sayyidina umar dan baffan sayyidina umar ibn al-khattab kuma yana daga cikin su ma al-ashr al-mubashirin bil janna sahabbai goma da aka yi musu al-bashir da al-janna mahaifinsa zaid ibn nufail bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kasance akan tauhid shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahdahu ran al-qiyama za a tashi shi kai al-umma baya cikin al-umar annabi isa baya cikin al-umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ko ba mushriki bane ya kai shi kadai al'ummar sa ba yabo wani bai sama annabi ba amma ya tsarkake Allah da tauhidi saboda haka Allah ya karbo wannan daga gare shi shi yasa ake cewa ba a hukunci kulli akan ahlul fatra shi wannan shi yake ba su sami annabci annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a hukunci guda ɗaya na ɗaurin goro akan su ake dukkanin su kafirai ne abinda mazhabar ahlus sunna take wanda kuma hadisai suka nuna shine cewar waɗanda suke a wannan lokaci ahlul fatra ranar alkiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci jarabawar ya shiga aljanna wanda bai ci zai shiga wuta amma a cikin wannan ana togaciya daga cikin su duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa dan wuta ne to za mu gaskata cewa dan wuta ne kamar imru'ul qayy kamar zai abin Abdullah ibn Judu'an kamar wannan Amr ibn Luhay al-Khuzai waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa ɗan wuta ne amma waɗanda kuma yace ɗan aljanna ne sai arkin aljanna ne kamar shi wannan Zaid ibn Nufail baban wato kakan wannan yaron kenan shi baban Sa'id ibn Zaid to shi Sa'id ibn Zaid yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun kuma yana cikin goman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cewa a cikin cewa duk ɗan aljanna ne to sayyidina to kaga dan uwansa dan uwa ne kenan ga Abdullah ibn Umar da yazo ya sanya masa wannan turaren wa hamalahu sannan ya dauki gawar sa thumma dakhala al-masjid sannan ya shiga masallaci fa salla wa lam yatawadda sannan yayi sallah bi al-wala ba to wannan ya nuna cewa kenan Imam Malik ya kawo wannan hadisin ne dan ya nuna kan cewa wanda ya taba wanda ya wanke gawa ko ya dauki gawa babu alwala a kansa sabanin abin da aka rawaito dan yin nuna cewa shi Imam Malik a wajen sa hadisin da aka rawaito da ya saba ma wannan bai inganta ba akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke mamaci to shi ma ya je ya wanka in kai wankan gawa to ka je kai wanka wanda kuma ya dauki mamacin ya dauke shi aka tashi a cikin makara ko ya dauki makarar to yayi alwala to shine sai ya nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba domin gashi sahabbai ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin mamaci din kuma ya dauke shi amma bai yi alwalar ba wanda yana kan cewa daukan mamaci baya kare alwala baya daga cikin abubuwan da suke kare alwala kuma shine dalilin da Imam Malik ya kawo hadisin a wannan babu shi wancan hadisin bai inganta ba saboda yana daga abin nan saboda ya zo ne daga riwayar wani wanda ake ce masa Salih Maula At-Tawama wanda tsufaye malaman hadisi daga cikin inda suke illanta hadisi idan mutum ya zama cewar amintacce ne yana da hadda to sai girma ya zo mata ya zama to baya tuna abubuwa in aka tambaye shi hadisi sai a ce ai kwa anya ku haka ne ai ku da ga yanda kace sai ce to ai haka ne to haka ne kaga abin da ya sani ma yana shakkar sa to a lokacin da malaman hadisi ba ta karban hadisinsa kuma duk wanda ya sami irin wannan sun san lokacin akwai daga ciki idan malamin hadisin Allah ya yi yana da ƴaƴa waɗanda yake su ma malaman hadisi ne to yana in haka tana faruwa gare shi sai abin nan sai su hana shi in ɗaliban hadisin sai su kore su ce ku tafi malam ya daina abin ya daina riwayar hadisi kamar da ya faru da Jarir ibn Hazim da ɗansa Wahab ibn Jarir ya samu ikhtilafu ya jirgi hankalinsa ya jirkita ran nan sai ɗaliban hadisi suka zo za a kwashi ilimi sai ce a'a ku tafi dan kar a zo a rinka aibata shi a ce a kun ji malamin ba kun ji abin da yake to wanda amma wanda ba a yi masa haka ba har aka samu waɗansu albajiransa sun ruwaito bayan ikhtilafu to duk waɗanda suka ruwaito hadisi a wannan lokacin malaman hadisi za su yarda da hadisinsu waɗansu an tantance an san cewa ga waɗanda suka ruwaito kafin wannan rikicin ya same shi ga waɗanda suka ruwaito bayan wannan rikicin ya same shi waɗansu kuma ba a san lokacin da suka ruwaito ba to a cikin hadisin suwa za a karɓa wanda suka ruwaito kafin abin amma wanda aka tabbatar cewar bayan jirkitar hankalin ne ya ruwaito da wanda ba a san lokacin da ya ruwaito ba duk ba za a karɓa su hadisi ba irin wannan ka'idori na ilimin hadisi sai ba musu salah muke ba amma na kan so na gaya muku jan kusan irin hidimar da wato mazajen wannan al'umma suka yi kuma dan kusan irin wato rahmar Allah ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya alƙawarin zai kiyaye wahayi da alƙur'ani da na sunna kuma ya kiyaye shi din ya daga cikin kiyayewar wahayi ya sanya aka yi irin waɗannan abubuwa a cikin ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin sai ya nuna shine hujjar amma wannan ba ka'ida bace ta Imam Malik shi yayi haka cewar hadisin Abu Huraira bai inganta ba a wajensa saboda ya saba ma abinda Abdullah ibn Umar yayi to amma koyaushe ne idan aikin sahabi ya saba wani hadisi sai a ce ba karɓi hadisin ba ai abinda yasa saboda shi hadisin bai inganta ba ne a wajen Imam Malik bai inganta ba to shi yasa ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar don ya tabbatar da rashin ingancinsa da ya inganta da Abdullah ibn Umar tare da kudayinsa wajen bin sunna da yayi aiki da shi amma ba wai shine dalil ba wai rashin aikin Abdullah ibn Umar shine dalilin rashin ingancin hadisin ba ku gane ko da kuwa sahabi shi da kansa shi ya ruwaito hadisi sannan bai aiki da shi ba za a ce wannan dalili ne akan cewa wancan hadisin bai inganta ba ko kuma hukuncinsa an shafe shi ba dalili bane shi yasa idan aka samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ruwaito shi kuma ya inganta to mu abinda ya ruwaito shi za mu aiki da shi ko da ku aikin ta ya saba ko da shi sahabin ya saba ma wannan hadisin domin ta yiwu ya zamanto ya saba ma hadisin saboda yana ganin akwai wata fassara daban kuma ya zamanto kan cewa wannan fassarar daban din ba haka take ba musamman in waɗansu sahabbai sun saba masa amma wannan matsala ce ta usul wanda yake ɗaliban ilimi insha Allah za ku cikin ta a hadisin mu na farko da muka karanta na Ummu Salama kun ga an ce akwai wata mace aka ce Ummu Walad li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf ko ku yanga wadda take Ummu Walad da Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an san sunanta an san cewa ko da sahabiya bace ko an san adalcin ta to saboda haka wannan hadisin sai muke bin inganta ba kenan amma kuma yana cikin muwatta ba wai duk hadisin da ke cikin muwatta bane ya inganta wannan sai ɗaya daga cikin illar da malaman hadisi suke raunana hadisi idan aka samu a cikin isnadin wani mutum wanda yake ba a san shi ba yanzu kaga kawai cewa Imam Malik a cikin isnadin sai ya ce mace ce wata baiwa ce wace ce wannan baiwar yaya sunanta me ye matsayinta tana da hadda ko ba ta da hadda adila ce ko ba adila ba ce menene matsayin hadisin ta wajen malaman hadisi amma a san wace ce ita ba kullantana a san halinta kuma sharadin isnadi ya inganta ya zamanto an san halin mutanen da suka ruwaito an san su cewa adilai ne to wanda baka san ainihin sa ba ya zaka san halin sa shi kansa ainihin sa baka sani ba balantana ka san halin sa amma gani dan kamar aka ce in aka ce kamar abin nan aka ce kamar Muhammad ibn Abdullah kaga an san shi ko aka ce abin nan Zaid ibn Amr an san shi to ya rage kuma a zo a san halin sa to in an san shi ma amma ba a san halin sa ba har yanzu dai akwai rigima to amma wannan hadisin malamai sun inganta shi saboda ka'idar malaman hadisi idan aka ruwaito hadisi wanda yake da illa amma illar ta sa ba mai tsanani bace kamar wannan an samu mai riwaya guda daya wanda ba a san shi ba ko adali ne ko ba adali ba dan haka idan yazo ya faɗi wani abu dangane da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a sallama masa ba sai an samu shaida to wannan hadisin an samu shaida an samu wani hadisi na wata mace daga Banu Abdul Ashhal ita ma wata mace ce majhula ba a san ta ba amma bambancin ita sahabiya ce ta ji ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ta san in za ta taho sallah a hanyar gidansu tana wucewa ta wato wani kwababban tabo sai ta bi ta kan wannan taban kuma wuri ne wanda yake mara kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani waje wanda yake mai kyau da kike bi bayan kin bi wannan wajen mara kyau sai ta ce eh sai ta ce fa hadihi bi hadihi to waccan ita ce maimakon waccan wato wannan ta tsarkake wannan to kaga duk ma'anar su tsaye ne aiko to sai ya nuna mana cewa kenan hadisin ta yana da asali tunda ta samu abin da ya mata shaida a san ta ba amma ta ruwaito abu wanda yake sananne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suka inganta wannan hadisin wannan shine wanda malaman hadisi suke cewa alhadithul hasan li ghairihi hasan li ghairihi wato hadisi ne bai inganta ba da'if ne amma aka saki ruwaito da shi ta wata hanyar sai ya karfafa shi sai kuma ya zamanto hasan li ghairihi bal idan ma aka ruwaito shi ta hanyoyi masu yawa zai iya zamantowa sahihun li ghairihi kamar yadda waɗansu malamai suka ce akan wannan hadisin suka ce ai hadisi ne sahih amma li ghairihi na'am
قال يحيى وسئل مالك هل في القيد الوضوء قال لا ولكن ليتبرر من ذلك وليبكي الفار وليس عليه وضوء
وامام مالك حكى تنبيه هل في القيد الوضوء اخي الولاء اذا متن يكمله واجبين يسكي الولاء Imam Malik yace la ba zai saki alwala ba walakin li yatamammam min zalik sai dai ya kuskura bakin sa idan yayi kumallo wal yaghsil fahu ya wanke bakin sa yani ai walaysa alayhi wudu babu alwala akan sa wato kumallo baya karya alwala shi yasa ake cewa alwudu mimma kharaja abinnan alwudu mimma kharaja min as-sabil alwudu alwala ana yi daga abin da ya fita daga cikin sabilai azifu baya daga cikin wannan sabilai ne amma wannan sabanin akwai hadith na Tauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi kumallo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa tawadda yayi amai yayi kumallo sai yayi alwala har Tauban yake cewa ana fadabtu lahu alwudu ni ne zuwa masa ruwan alwala to waɗansu malamai ba su inganta wannan hadisin ba yana da waɗansu sun ce yana da illa wanda daga ciki malaman mazhaban malikiya ba su inganta shi ba ibnu abdul bar ya ce wannan hadisin la yasu amma imam ahmad ya inganta shi to hatta ko da hadisin ya inganta ba nafsi bane akan cewar wato yin amai yana karya alwala domin ka'ida wajen mu akwai ka'ida alfi'l ana cewa wato alfi'l la uzuma lahu ba a daukan ka'ida ta umum bi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi alwala din nan sai yu ya zaman to yayi alwala ne dan alwala ta kare amma dan yana ganin cewa wato aman da yayi ya kare masa alwala wanda ke zaman to hujja ga wanda ke ganin haka kenan amma zai iya yuwa yayi alwala ne dan kawai ya sabunta abin alwala ko kuma yayi alwalar ne din ya kuskura bakin sa shi yake ciki na aman nan ya zaman to kan cewa yayi abin ya fitar da shi daga bakin sa to tunda ku akwai tayu a cikin aiki ba a daukan ka'ida daga cikin aiki sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baki da bagana amma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nunawa sunniya kawai wannan abin sunna ne sai yayin da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi bayanin wani hukunci wanda yake wajibi to sai aikin shi ma sai ya zama to wajibi kaga kamar yanda aka yi wajen babin haji babin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin aikin haji to kuma aikin haji din nan wajibi ne saboda haka dukkan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a haji malamai sun dauke shi akan cewa wajibi ne domin bayanin wajibi shi yasa idan mutum bai kwana a Muzdalifa ba sai a ce te yayyanka in mutum bai je yayi jifa in mutum ya je yayi jifa kafin zawal sai a ce te yayyanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi bayan zawal ne duk kuma aikin sa bayanin wato bayanin umarni ne na Allah wanda yake wannan umarnin wajibi ne to amma idan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayanin wato aiki ne na wajibi ba bayanin umarni ne na wajibi ba to abinda ake dauka daga aikin nasa shine cewa sunna ne to dan haka wannan hadisin da Sauban koda ya inganta Imam Malik shi ya dauke shi akan cewa wannan hadisi aya nuna cewar idan mutum ya amai sai ya saki alwala saboda babu illar da za ta sa ya zama tukan cewar alwalar ta kare tunda ba hadas bane tunda shi ya sanya ka'ida ta hadas kuma wannan ka'idar ya fitar da ita ne daga nusus na annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan ga mun faɗi hadisin Safwan ibn Affan wanda shine umar bayanin hadas kan cewar abin da ke kare alwala shine abin nan gayati da bawali da kuma bacci da kuma rish hadisin Safwan ya faɗa abubuwa guda uku amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alla nanzi'a khifafana illa min janaba walakin min gha'iqin wa bawlin wa nawm to yafi sunni al ahdath to sai da kaga da ma'anar gha'iq yana fita ta matsuguna saboda haka dukkan abin da fita daga cikin matsuguna sai Imam Malik ya sanya shi zaman to shine yake kare alwala haka nan bawali yana fita ta abin nan wanda ake inda ake yin bawali sai abin da yake fita ta nan wajen bisa al'ada sai ya dauke shi zaman to mai kare alwala musamman ma ya karfafa shi da hukuncin wadi wanda yake zai zo hukuncin mabi wanda yake zai zo kaga kenan dukkan abin da yake fita ta magudanan nan guda biyu an samu a cikin shari'a su suke kare alwala to sauran abu bacci kuwa shi da yake kare alwala ba a sababin karewar alwalan to wannan kaida da Imam Malik ya gina shi yasa ya dauki cewa amai ba zai kare alwala ba kuma musamman ya ga cewa kaninsa ke kare alwala ba wajen malaman Madina domin shi Imam Malik yana aiki da abinda malaman Madina suke Rabi'a malami ne na Madina to ya ga kanin amai a wajen sa bai kare alwala ba don haka yayan ma ba zai kare ba inda abin nan a magwas yatsar da za ta fitar da abinci cikin baki ai ba shi bambancin sa da amai shine kawai cewa kawai amai ya abincin ya jirkita amma ya sa abincin bai jirkita ba to tunda kuwa malamai a Madina ba sa yin alwala dan saboda wannan to shi ma yayan ba za a yi masa alwala ba sannan kuma ba fita ne daga ɗaya daga cikin sabilai ba saboda haka ya zama kai mai karbe shi ba kuma har wa yau hadisin da ya zo akwai magana a kansa wannan hadisin kwarai da gaske akwai magana a kansa amma waɗansu malamai sun inganta shi daga ciki akwai Imam Ahmad ibn Hanbal sannan daga baya malaman baya kamar irin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sun inganta wannan hadisin wannan shine ƙarshen babin ai ko kuma in ma suka ce in ma hadisin ya inganta sai su ɗauke shi akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amai din ya alwala ai yayi alwalaci ta lugha asalin alwala mai ce me ma'ana alwala a lugha tsafta to ai ya tsaftace kansa ya tsaftace bakinsa to amma wannan sai mu ce muku a'a ba me zai ta wannan ba idan ai magana abin nan kowa da irin nasu zaurancen kowa da irin zaurancensa ko ba haka ba yanzu idan ka zo idan ka je ka samu likita idan likita yace kinan je ka sha drug je ka sha drug ka san cewa babu rikici ko to amma da abin nan ko kuma ka je asibiti wajen mai sai da magani dan pharmacy kace a bani drug kaga babu abin nan an san a bani drug din yake cikin wannan takardar kaga babu iskali amma da zaka je wajen NDLEA kace a bani drug sai ce ah to shikenan sai ta ce ya samu dan shan kwaya ke to ka gani saboda shi a wajen sa a zaurancen sa in kace drug kwaya kenan amma a wajen likita in kace drug magani to haka zalika anan idan masu indan masu luga ne masu larabci ne kawai suke magana sai a ce alwala ma'anarta nazafa amma magana masu shari'a ne suke magana sai suka ce alwala ita ce alwalar shari'a shi yasa ake cewa wannan a cikin maganar shari'u ana amfani da alhaqiqah shar'iyya sai ta zamanto ita ce haqiqa amma alhaqiqah lugawiyya ta zamanto ita ce majaz duk da bil aks ne wato haqiqah lugawiyya ita ce haqiqa wal haqiqah shar'iyya ita ce majaz yanzu aka ce idan a lugha yanzu kamar a cikin yare a cikin lugha in ka je ka karanta a cikin littafi na adab kamar wani mawaki da yake ce mai essa alayki mithlu alladhi sallaiti kamar ni ma yin abin nan alayki mithlu alladhi sallaiti wani mutum ne yake ce mai essa tayi masa addu'a take cewa Allahumma adhib an abi al awsaba wal waja'a wato Allah ka nisantar da wahalhalu da cututtuka ga mahaifina sai mahaifin shi ma sai ya ce mata alayki mithlu alladhi sallaiti kamar addu'ar da kike yi mun ni ma shi ma ya tabbata a gare ki to idan ka zo ka ce ai ya ce sallat wato ita tayi masa sallah kenan sai ya ce a wannan ai lo'en lugha ne kike magana wannan haqiqan lugawiyya zaka bi waccan sallar da ake magana ai majazi ce domin ba fadin ta muke ba to idan aka zo albin aka zo babin shari'a lafazin shari'a duk da yake zai zama to majaz a wajen lugha amma a wajen shari'a sai ya zama to haqiqa shi yasa wannan ne yake nuna rashin karfin da mutane waɗansu akwai waɗansu mutane da suke cewa akwai waɗansu malamai kamar ina jin akwai al-Imam Shawkani na daga cikin su a wajen hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamassa al-Qur'ana illa tahir kan wanda ya taba al-Qur'ani sai ne tsarki suka ce ba na tahir anan wajen ai wato ya zamanto musulmi ana nufin at-tahara al-ayniya ba wai ana nufin at-tahara ta mutum yayi alwala ko yayi wanka ba ta ce musu a wannan ai majazi khilafu tsakanin zahiri ne in a cikin shari'a aka ce tahara abinda ake nufi taharatul hadath ko taharatul khabar kuma magana ce ta sahibu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana za a dauke ta ne akan ababin shari'a sai ta zamanto al-haqiqah shar'iyya anan wajen ita ce haqiqa al-haqiqah lugawiyya ta zamanto majaz to haka da kamar anan hujjar da malaman da waɗansu malamai wanda waɗansu daga cikin malaman malikiya da suka kafa hujja da wannan hadisin cewa in ma sun wato sun ma an yadda hadisin ya inganta to wannan yana nuna su a wajensu alwalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwalar tsafta ce alwalar tsafta ce jikinsa wato ya kuskura bakinsa ba wai yayi alwala ce wanda muka sani ba yace a wannan tsamanin zahiri ne domin ya saba ma al-haqiqah shar'iyya in aka ce alwala magana ta mai shari'a to ana nufin alwalar da muka sani ba ana nufin alwalar kuskura bakin ko tsafta ce jikinsa sai dai ko to alhamdulillah wannan shine karshen wannan babin sai Allah ya kiyaye kuma mako ne zai sai ni tarkul wudu min ma musakin na subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mage wai gashin ta na dauke da cuta saboda haka gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hamina tawafina alaikum wa tawafat to asalin shari'a shari'ar musulunci ba ta zuwa da abin da zai cutar duk abin da kaga an halatta shi a cikin shari'a to babu cuta a cikin sa an halatta mutum ya rike maje ya kyale ta zaman to masa kamar ƙirjiya mai shige da fice saboda haka su likitoci da suke ce tana cutarwa su ne za su kawo dalili in dalilin su ya tabbata kan cewa akwai cuta din to wannan ba wai zai baka ba zai rusa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ta iya yiwuwa wani ukuba ce da Allah ya kawo mana a wannan zamani domin da waɗansu abubuwan da Allah madaukakin sarki a wato akwai abubuwa wanda yake ya babu su daga baya sai Allah ya kawo su don ukuba ga mutane saboda sun kirkiro abubuwa na saban Allah da kamar ya zo a cikin tafsir idan mutum ya aje nama nama baya lalacewa ba wai babu bacteria bane amma bacteria ba ta bata shi ba sai ka sa shi a cikin fridge ba kawai ka yanka nama ka bar shi ba sai kuma ka je ka sa masa gishiri da sauransu ko ka mai da shi abin nan irin dabarun da ake ma nama nama baya baci baya rubewa har sai da tukuna banu Isra'il barnarsu ta yi yawa a bayan kasa barnar su kai yawa a bayan kasa an ce lokacin da suka kashe annabawa 70 a rana guda shine shikenan abubuwa suka canza a bayan kasa daga cikin abubuwan da suka canza shine nama ya soma rubewa to tayi wannan maguna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam basu da wannan ila basu da wannan cutar saboda aka kara dadada ma mutane saboda zukatan mutane tana ratiya da irin waɗannan dabbobin ya daga cikin dadin duniya ba ambata shi ba a cikin abin da yake shine tabbas da zuwayen lillahi ta kubu sha'awat amma ya daga boku san mutane da suke yin turawa da suke yin wasiya wasiyar dukiya ga dabbo ga karansu ko ga maginsu akwai su da yawa saboda ne saboda soyayya yadda suke son su to ai wannan yana faruwa a cikin dabi'ar dan adam to amma saboda kasance saboda shegantakar zamanin mu ba mamaki Allah ya mana hukuma ya sanya ya zama tokan cewa magunan suna da cuta saboda haka tilas muna gani cutar ta sanya mu ba za mu yi aiki da su ba ka'idar shari'a duk wa aslu kullu ma yadurru al-man'u kamar yadda malaman usul suka ce dalilin hani shine matabbaci akan dukkan abin da yake cuta dukkan abin da yake kawo cuta ga mutum ko a addinin sa ko a lafiyar jikinsa ko a hankalinsa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa ko kuma a cikin mutuncinsa to shari'a za ta hana wannan to kuma ko wannan za ta kawo mana cuta a cikin lafiya in har ya tabbata ba zato bane in har ya tabbata ba zato bane shi ke nan sai ya zama tokan cewar mutum ya nisanci maguna amma ba za a ci hukuncin halacci ba zai tashi daga gare shi ba sai dai wannan ya zama to wani abu ne wanda yake arabi wanda yake in ya kau abin in illar ta kau hukuncin ba sai ya canza idan mai cin mushe ce ko mai cin mushe ce sai dai in ka ganta ta gama cin mushen ta zo ta sa bakinta ko kuma ka ganta sauran wato jinin mushen a bakinta shine ma Imam Malik ya faɗi wannan kaidi da muka kamar yadda muka karanta a muwatta ita sai dai idan an gana jasa din a bakinta to anan wajen sai ai togaciya akan hadisin na Abu Qatada al-Ansari ya kuma mun faɗa cin naman bage bai halatta ba mage sabon uce suna daga cikin dabbobi masu fika suna daga cikin dabbobi masu fika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin dukkan wata dabba mai fika da kare da mage da zaki da kura da abin nan da kamusa duk suna daga ciki na'am ya fito wani ɓangare da jikinta a ba za ka ci ba in yaje ya kashe kisan nasa shine yanka amma idan ya fito wani ɓangare na jikin ya kawo maka ba za ka ci ba ma'ubina min hayyin fa huwa mayyin wa ma'ubina min hayyin fa huwa wa ma'ubina min hayyin wa huwa ay fa huwa mayyin abinda aka yanka daga jikin rayayye alhali yana da rai to wannan mushe ne zaka ci da sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Larabawa saboda san kitse da suke yi suna da san kitse sai su je sai a samu abin nan a rago akwai raguna wanda za a gaji lar rago din katotuwa cike da kitse sai aje sai abin nan sai a yanko kitse aje a narka shi a rinka ci dana daga cikin al'adun Larabawa han wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na'am a aikifi shi kifi hukuncin sa daban ne fa kamar yadda muka ce al-hillu mai tatuhu duk abu wanda yake na cikin ruwa shi ya halaka ta kowane fuska ko da yana da rai din aka je aka yanko shi gayar sa kace mushe ne to mushen ruwa halal ne al-hillu mai tatuhu mushen ruwa halal ne hadithu da kawai cewa wanda suna kin jefa karanci ba wanda wahalarta aitaruha ma'una haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tafi saukin wahalhalu na aurenta ba ba yana nufin kan cewar wai a bata sadaki kadan ba ba yana nufin kan cewa wanda aka bata sadaki 10,000 ta fi albarka bisa wanda sadaki ne tafi 50,000 ba wannan ko kadan dan sadaki yana daga cikin alamar karrama mace kuma gashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yace wa ataytum ihdahunna qintara al-qintar wato dukiya ce mai yawan gaske ma'ana cewa to dukiya abin nan da hakkar dukiya ita ce al-qintar Allah ya tabbata kan cewa kuma ma dai daga cikin hukuma ta al-qintar saboda ka daki dukiya mai yawa dan ya zama dukiya mai yawa wannan ba na bane abinda aka ce wato mace da tafi albarka ita ce wanda yake tafi saukin wahala amma wanda yake za ka kan cewar mutum ya zo aurenta an wahal da shi za a yi ba to wannan ita ce shin albarkar auren shine kan cewa daga ya zo ya aurenta sai ya dinga ganin in ya kalle ta sai tuno azabar da aka yi maza eh ya halatta mace da take da zikiri da ta dauka take yi kullun na abin nan musamman kamar azkar na safi da yamma da take yi dan tana yin jinin al'adarta wannan ba za ta yi ba amma wajen wurdin karatun alqur'ani shine ake sabani wanda yake an yi mata waɗansu suna ganin kanta ba za ta karanta ba wanda yake kun faɗi hujjar su waɗansu kuma suna ganin kanta mutlakan za ta karanta waɗansu kuma suka ce a'a sai in tana jin tsoron cewa sai in yi ta makarantar alqur'ani ce mahaddaciya ce tana jin tsoron cewa za ta manta to anan wajen sai ta karanta nan kanta manta amma sauran azkar sauran zikiri na kamar na safa da yamma da ko ta saba akan cewar abin nan tana da yawan abin nan zikiri wani adadi ne yawa wanda yake zaka rinka yi babu laifi zaka iya yin haka Abu Huraira ya kasance kullun kafin yayi bacci akwai tasbih zai yi tasbih mai yawan gaske kafin yayi bacci kuma ya dawwama akan sa dama haka Allah yake so mutun ya dawwama akan ibada ko mai kankancin ta abinda ake dawwama ake so to amma ba wannan ba dalili bane akan cewar mutun ya je ya nemo abin nan abin nan wani wurdi wanda yake za a ce idan yayi wannan wurdin ai ga waɗansu ladabi da ake masa an tabbatar masa da ceto amma shi kadai ba da shi da iyalinsa da makwabtansa da wane ne duk wannan duk tatsuniyoyi ne wannan mutum zai kai ta babin ibada wannan malaman usul sun yi magana akan wannan kan cewa at-tatawwu shine ibada da mutum ya dora ma kansa wanda yake tashi da kashin waqanul khair wanda mutum ya dora ma kansa amma ita ma duk da haka kamar yadda Sheikhul Islam yake cewa bai halatta mutum ya ce yaje ya gaya ma wani ba yace yaje kamar alal misali mutum ya saba duk ranar juma'a tunda an ce a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau dubu zai je ya rinka rabawa ku rinka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau dubu ranar juma'a ya zo da wata shari'a ne sabuwa haka shi al-Islam Ibn Taymiyyah yake ba a haka amma shi akan kansa mutum ya lufin tama kansa ya dauki wannan kan ya rinka yi yana da kyau shi ma kuma amma duk da haka har Sheikh al-Islam yake cewa bai kamata mutum abin da yake wato lafazin sa ko kuma tantsainin sa bai zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kamata mutum ya lufin tama kansa irin lizintar abubuwan da suka zo daga sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ya mai da shi kamar yana azkaru sabah wal masafi wanda idan da yi ba har sai ya rama shi kare wannan domin in ya haka ta haka ne bid'a take shigowa cikin addini wannan abin nan bayanan za ku same su a cikin fatawa na Ibn Taymiyyah da kuma al-Madkhal na Ibn al-Hajj da kuma kitabul i'tisam musamman kitabul i'tisam na Ash-Shatibi i'tisam littafi ne mai muhimmanci wanda yake bayanin hukunce-hukuncen irin waɗannan abubuwa ko da ke wannan da istidraji ne ne Ash-Shahid ita mace wacce take al'ada abubuwan da take yi na zikiri na ayyukan alkhairi in banda sallah za ta iya ci gaba da su in banda sallah da azumi wannan al'ada ta ka bazata ana ta ba wallahu ta'ala a'lam na'am a baya karyawa abinnan al-in'ab abinnan miƙewar gaban namiji baya kare alwala babu dalilin da babu abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna haka wal asl kuma shine baqa'u ma kana ala ma kan sai shi idan wani abu ya fita Muhammad bin Ismail a shi ne Bukhari na tabbata ce kamar ka ce masa dan Najeriya to shi dan Bukhari ne sai shahara da wannan nasabar sa amma sunan sa Muhammad sunan mahaifinsa Ismail sunan kakansa Ibrahim sunan kakansa Al-Mughira sunan kakan sunan baban kakan kakansa albar abinan bar abinan abinan bar dirba bar dirba wannan sunan bar dirba sunan irin sunayen mutanen abinan can Bukhari ne almuhim wannan shine sunan sa saboda haka Muhammad bin Ismail ai Bukhari kenan ka aikata bid'a in kai haka ka aikata bid'a ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka wanda ya haramta abinda Allah ya halatta ya aikata bid'a kuma yana da hadari wannan yana da hadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta ma kansa Allah ne ya haramta maka cin sadaka da shi da ƴan danginsa amma har idan har kai kana ganin cewar idan ka ci wani abu daga cikin sadaka ka saba ma Allah saboda ka ce ba za ka ci sadaka ba to wannan abin da kai kuskure ne ka tuba zuwa ga Allah ka dawo amma babu laifi idan aka baka sadaka in ka karba ka ba ma wanda kake ganin yafi bukatuwa ya zuwa gare ka amma ba wai dan ita sadakar ko dauda ce ko abin da bai cancanta ba ai babu abin da ya cancanci mutum ka karba irin abin da yake an fitar da shi saboda Allah sai Allah madaukakin sarki hakika haka yake duk wata cuta wanda mutum ya yi ma waɗansu Allah ba zai yafe haƙƙin waɗansu ba in yana kan wani sai an zo an yi makwasa in ma an gama ƴan aljanna sun za su tafi aljanna Allah zai tsaye da su ce to ku zo a abin nan a fitar da dukkan wani abu da yake dukkan wani haƙƙi da yake da wani yake da shi a kan wani sannan a zo a yi duk wanda ya zalunci wani a ɗauka daga cikin kyawawan ayyukansa a biya shi duk kuma in ba shi da kyawawan ayyuka a ɗauko miyagun ayyukan wancan a ɗora masa amma kamar abin nan tambayar a kan cewa kamar shugaba da ya yi shugabanci kuma ya zalunci al'umma ya zalunci mutane ya zai yi wajen tubansa. To shi abinda malamai suka ce akan wanda ya zamanto cewar ya cuci haƙƙin mutane shine aka ce masa ya mayar musu da haƙƙinsu. In ya san akwai abubuwan da ya sani wanda zai iya tunawa ya mayar da ya bai ji tsoron Allah ya bakin ƙoƙarinsa yi. Wanda ko ba zai iya ba, to abinda shi ma malamai suka ce shine ya yi ta istighfari, ya yi ta istighfari yana ta yin ayyukan sadaka, kyawawan ayyuka na neman yardar Allah. La'alla Allah maɗaukakin sarki zai yarda da shi sai ya biya masa daga cikin falalarsa. Wannan malamai sun ambaci wannan, Imam Nawawi ya ambaci wannan a babin ghiba a cikin Riyadus Salihin. Idan mutum ya zamanto cewar yana da haƙƙoƙin mutane da ba zai iya zuwa, akwai wani haƙƙin da ba za a iya zuwa a nemi yafewa ba. Kamar abin nan, kamar wani annanimancin da wani mutum ya yi, kamar alal misali mutum ya je ya yi annanimanci, wanda dalilin wannan annanimancin nasa har ya raba miji da matarsa, sai ya shiga cikin haƙƙinsu. Kuma idan da zai je ya gaya wa mijin nan cewa dan Allah sai haƙuri ka yafe ni, wallahi ni ne kaza ne kaza na hannar ba su da matar. Ai kaga duk da abin ya wuce, wataƙila ma hatta fita daga gidansa ya raba su da shi, har abu da ya raba su da ƴaƴanta da shi. A wataƙila lokacin da wata sabuwar adawar ce za ta buɗe. To a nan wajen, saboda ganin kan cewa ɓarnar za ta yi yawa, su kansu malamai abinda suka ce shi ne kan cewa ya ta nema masa, ya ta yin istighfari, ya ta sadaka, musamman waɗansu ya ta yin sadaka da niyyar cewa Allah ya kai ladan ga wannan. La'alla Allah maɗaukakin sarki sai ya biya masa wannan haƙƙin da yake kansa. Idan kuma ya zamanto cewar ba zai iya fitarwa ba, to shi ma dai duk wannan abin da aka ce kenan, mutum ya ta istighfari, ya ta ayyuka na alkhairi, domin Allah maɗaukakin sarki mai gafartawa ne. To amma wannan ana faɗa ne fa ga wanda ya riga ya yi, ga wanda zai bayyana cewa to a shi tunda Allah yana gafartawar. Shikenan, bari in je in samu in shaɓa yadda nake so, daga baya in zo in ta tuba. To wannan ka iya faɗa yanzu, amma tuban ba a hannunka yake ba, sai ka gama ci ɗin, ka gama cutar, kafin ka tubar Allah ya ɗauki ranka. Ko kuma ka gama ci ɗin, ka ci haƙƙin mutanen, ka so ka tuba ɗin, Allah ya baka, Allah ya hana ka ikon tuban, ya zamanto ka ɗauki hanyar, ya zamanto ka ɗauki hanyar halakar kenan, ba to sar har abada wal iyadu billah. Na'am, sauran da mutane suke da ajin malamai abin nan, malamai sun yi inkarinsa. Mazhabar Imam Malik an yi inkarin aure da aljanu, domin ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a kawo ɓarna a cikin al'umma. A ga mutum ya je yana, a ga mutum an ce wani ce ai na ganka ran nan tare da wata, ashe kana da mata a Abuja, ce ai ka san abin nan wata aljana ce wadda muke haɗuwa da ita a can Abuja. Shi ne Imam Malik ya ce ba a daba, saboda wannan hanya ce da za a buɗe ga masu ɓarna. Sai ya ce yana saduwa da abin nan a wataƙila ba aljanar ba ce, abin nan mutum ce ba matarsa ta halal ba, amma ya rinƙa nuna mutane kamar aljana ce ta shigan mutane ko matarsa ce. Wajen yiwuwarsa shi akwai kisoshi da dama, waɗansu sun yi inkari, waɗansu kuma sun tabbatar. Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك رحيم غفور مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.